Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu channel kisu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe yana magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 9 ga watan Disamba na shekarar 2020 maganar kenan.
Haka yake Zara'u, masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau mun samu bakuncin wani dan majalisar wakilai da kuma mai sharhi akan al'amuran siyasa, inda za su tattauna akan lamarin tsaron Najeriya.
Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a Abuja karkashin jagorancin wakilan sashen Hausa Hawwa Umar da Nasir Adamu El-Hikaya. Kamar yadda na bayyana a farkon shirin, yau mun samu bakuncin dan majalisar wakilai mai gari Dalla Kasimu da mai sharhi Bashir Baba.
Duk fadin Najeriya in kika kasafta a kalubalen tsaro da yake fuskantar kasar nan tamu, in kika ce kashi 80 daga cikin 100 na matsalar tsaro a Najeriya ta fuka arewacin Najeriya ta fuka mari. Kuma wani abu babban abin da yake da daura kai shine duk wata babbar kujera da ta shafi harkar tsaro a Najeriya dan arewa ke kanta. Amma muke nan a cikin wannan irin bala'i, daga ba a yanka mu ba sai a sace mu, an maida mu bayi a cikin kasar mu, an danke ka a dauke ka ai daji da kai a sa maka farashi, ka san yadda kai ka biya kudin fansa ko wasu naka su yi karo karo abinda sakkwatawa suke cewa tarbaci a zo a karbe ka. Wannan abu yana da ban takeici kwarai da gaske. Kuma na koma ma tambayar da kika yi na menene yasa haka, ina ganin ba wani dalili bane illa bakin talauci da ya fuka tutu a arewacin Najeriya. Matasa yaro ya tashi iyayensa sun haife shi, kin san kuma dama daga inda aka fara samun akasi dan arewa ne zaki ganshi yana zaune a biranen mu da kauyukan mu ma duka ba aikin fari babu na baki. Amma leka gidansa mata hudu gare shi, yana tara tilin ƴaƴan da baya iya ciyar da su ma ballantana ya musu tarbiya. A gaskiya wannan ya taimaka kwarai da gaske. Allah ya ji dan sarkin Kano Muhammad Sunusi na biyu ba dan ya mutu ba, ya sha yin kururuwa akan wannan malamai suka yi ca a kansa. Bayan shi a kashin kansa din shi ma malami ne a ɗaya da ɗaya cikin malaman da suke su kansa akan wannan batu da yayi. Babu wanda zai ce zai kada shi in gogawa za su yi batun malantar. Ya fito ya yi bayanan nan fiye da sau shurin masaki. Amma ana watsi da shi saboda haka a arewacin Najeriya kusan kowa kika daga na yi maganar manyan kujeri da yan arewa suke kai wanda suka shafi tsaro amma ake fama da matsalar tsaro. To shi kansa talaka ma da yake kauye shi ma ya bada gudunmawa irin tasa. Ka zo baka da aikin fari, baka da aikin baki, amma ka zo ka auri mata hudu kana tara tilin yaya. Kuma in kin lura Hawwa, nan duniya babu inda kike zuwa kiga tilin almajirai sai a arewacin Najeriya. Duk wannan din shine ummul habaisin ba wani abu ba. In ma wani guri kika je kiga tilin almajirai, bincike su sannan a hankali zaki gane cewa yan asalin arewacin Najeriya ne. Saboda haka matsalolin suna da yawa, kuma kusan kowane dan arewa ya bada gudunmawa irin tasa wajen tabarbarewar al'amura.
To mallam mai gari, akwai wani dalili sabanin haka da kake ganin yake kawo ya kawo ma matsalar tsaro a Najeriya musamman ma a yankin arewa?
Da farko dai matsalan tsaro a arewacin Najeriya zamu danganta shi da jahilci. Don ka duba a cikin musamman wayannan masu garkuwa da mutane zaka ga in aka kama mutum sai kaga ya ma faɗi sunan abin da ya ma bai sani ba kuma zaka karbi miliyan 10 zuwa 20 amma ka ji an bashi 5,000 ko 10 to kaga da yana da ilimi ya san nauyin abin da yayi ba zai in ma da zai yi don ya samu arziki to ba zai yi don ya samu 5,000 ko 10 ba to amma abin da yake kula mana kai ala shine a duk shugabannin tsaro kusan mutane 11 da za a kira su ne shugabannin tsaro a Najeriya guda biyu ne kawai wanda ba jan arewa ba wato shugaban Hafsan Hafsoshi na soja da kuma na sojojin ruwa su ne kadai wanda ba jan arewa ba kuma ni ba wannan ba shugaban kasa ya fito ba so ɗaya ba ba so biyu ba yace duk abun da ake nema duk abun da wayannan sojoji da ƴan sanda suke bukanta akan harkan tsaro da suka tambaye shi ya bayar a majalisa da muka gayyaci mai bawa shugaban kasa shawara a harkan tsaro wato NSA ya ce gwamnatin nan ba gwamnatin Najeriya tunda aka kafa Najeriya ba ta taba bada goyon baya ta bada kudi a harkan tsaro irin wannan gwamnati ba sannan sojoji ma yaka kuma in ka tabo su za su ce ba a ba su kayan yaki ba a ba su hakokin su to sai ka rasa ina ne matsalan take waye yake gaya mana ba daidai ba tunda an ba ku kudin me yasa ba ku ba su ba ko akwai wani abu wanda talakawa ba su sani ba sai su fito su gaya mana in akwai wanda suke amfana da wannan rashin zaman lafiya sai su fito su gaya mana in ba haka ba me yasa shugaban kasa zai ba ku shi mai ba shugaban kasa shawara ya tabbatar an ba ku sannan kuma su masu yaki wanda kananan sojoji da suke kasa suke ba ba su kayan yaki ba kwanan nan har ma babban komanda ya fito ya ce ba a ba su kayan yaki har hukunta shi akai an rage mar mukani da kusan shekara uku to wannan abun gaskiyar magana sai shugaban kasa ya tashi in ba haka ba randa mulkin ne ya fito arewa wani dan kudu yake mulki muna da bakin magana me zamu ce to in dai namu wanda muke gadara da shi wanda kuma duk shugabannin tsaro namu ne wanda ban tsamman zamu sake samu wannan daman inda zamu samu gaba ɗaya daga soja dan sandan ciki custom immigration NSA NIA duka a ce ɗan arewa ne sannan a ce mun kasa zaman lafiya to wannan abun gaskiyar magana dole dole mu koma dubi maganan shugabannin arewa dole a zo a tashi in ba haka ba to matsalan nan za ta cinye arewa ran da aka ce ba Buhari to ina gani arewan ma kanta zamu neme ta murasa
to Malam Bashir barin dawo kanka musamman ma shugaba Buhari a alƙawuran da yayi da ya karbi mulki kusan za a ce cewa matsalar cin hanci da rashawa shine kashin bayan gwamnatin nan amma kuma matsalar tsaro ita ce take tafiya hannu da hannu da cin hanci da rashawa amma har yanzu wanda da in aka duba matsalar tsaron za a ce Boko Haram ne amma yanzu abubuwan sai kara ta'azzara suke yi ta ina aka gaza
ai dungurungun ma abin nan na ga miki ya ci tunani gaba daya an kika taba wadanda suke jin cewa yar rajin kaunar gwamnatin Muhammadu Buhari ai za su ce da ba haka ake ba kalubalen tsaron a cewa su tafiyawa a wancan yanzu tare ku zubu ma'ana to amma maganar gaskiya ita ce ba ko shakka ba ma ba man da suke dinga tashi da kin san da ba masallaci ba ba makarantu ba ba asibitoci ba ba akan hanya ba duk bil adaman da ya fita daga gidansa a arewacin Najeriya iyalinsa sai sun ga dawowarsa haka ake ciki to yanzu ni a gani na ba wai wata nasara ce aka samu ba domin da ba ma ba man nan tashin ba ma ba man nan ya tsaya abun kuma sai ya baza ma ya komo arewa maso yammacin kasar nan dan duk da ya taru ana iya a ce ya taru ne a arewa maso gabacin kasar nan amma yanzu ki duba abin da yake faruwa a arewa maso yammacin kasar nan inda a je a samu mutane har cikin gida a tozarta mutum wani a kashe shi dungurungun wani a yi iyalinsa ko ƴaƴansa fyaɗe a gabansa yana kallo don tsabar iskanci to wannan abu yana faruwa a daidai lokacin da in ma kaunar ka da Buhari ta sa kana cewa an ci nasara ta rashin tashin ba ma ba mai to yaya kake ganin abin da kuma ya bazama ya komo arewa maso yammacin kasar nan in ma wacce riba da aka samu kin ga ta ruguje kenan
ana iya ce ba kamar abin salo ya canza
kuro amma ni a gani na babu wata riba da aka samu kuma shi Buhari da kansa na tabbatar yanzu sallallami yake yi yana mamakin yadda abubuwan suka surkurce masa haka domin kamar yadda kika ce dai daga cikin manyan alƙawuran da shugaba Buhari ya wa ɗan Najeriya kenan zai samu da tsaro ya je Chatham House a London yayi waɗannan maganganu yana ga ma al'ummar duniya cewa idan har ya samu gwamnati to al'ummar duniya sai dai su yi tunanin wata kasa ba Najeriya ba amma yanzu duk idan duniya gaba daya yana Najeriya musamman al'amarin tsaro
to Megari sun to malam Megari
Kasimu Megari dan majalisar wakili daga jihar Taraba ya kamata a gabatar da shi haka Kasimu kaji irin abun da Bashir Baba ya faɗa cewa tamkar ta gwamnatin shugaba Buhari ta gaza ne kai me zaka ce kan wannan
gaskiyar magana mu a arewa maso gabas a inda na fito ba za mu ce ta gaza gaba dai ba gaskiya don mun ga canji to akwai lokacin da aka kai shekara biyar ba yi jam'in magariba insha da asuba a Borno state ba da jihar Borno da Yobe da bangaren Adamawa in muka tashi diga nan baka isa ka tashi ka kai Maiduguri rana guda ba dole sai ka kwana a hanya annan gadar numan muna kai awa 6 ko 7 anan checkpoint na kan gada ba za mu ce Allah wadai gaba daya ba gaskiya muka yi haka wato mu yi wa Allah butulci sannan kuma shi shugaban kasa ba mu mara adalci ba amma gaskiyar magana shine wa'annan shugabannin tsaro na yanzu da lokacin da suka shigo sun shigo da hazaka sun yi kokari sun yi nasu iya rawar da za su iya takawa amma yanzu sun gaji basirar su ta kare ba su da wani sauran abinda za su iya tabukawa dan Najeriya shi yasa muke kira da a canza su a kawo wani sabon zubi su kuma su zo su irin nasu rawan mu gani
Malam Bashir kamar yadda ya faɗa kana ganin idan aka yi hakan za a iya samun mafita
za a samu mafita mana shi shugaba Buhari in muka dubi tarihi ai ya taɓa mulkin soja a ƙasar nan shekarar 1984 zuwa 85 inda aka samu ƴan uwansa sojoji suka kifar da shi a dalilin cikin dalilin da suka bada har da cewa shugaba Buhari mutum ne mai gardama da shegen taurin kai baya karɓa shawara to watakila abinda muke gani yanzu yana nema ya gaskata wancan magana da waɗancan sojoji suka yi waɗanda
amma bakin baba a yayin lokacin ana cewa kamar shi marigayi tun dai da wannan dama mai zafin ba wai shi shugaba Buhari bane kawai shi shugaba Buhari dama can yana da zuciya irin tabbarin tsarin mulki da koda na sojan ne ma yayi aiki da kansa babu tsananta ba mamaki ana tunani shi marigayi tun dai da wannan ya fiye zafi fiye da shi Buhari
a wannan haka ne to ai ko ina ma shugaba Buhari ya aiki in ka lura ba shine yake shugabancin ba magana gaskiya kenan shi mafi yawanci hoto ne yanzu gashi da kanka ka faɗa lokacin da yawancin mulki na soja tun da idabuwar mataimakin sa shine ya tafiyar da kasar nan shine mai zafi zafin bayan wannan ai yayi aikin PTF ko a wannan lokacin su Salihu da su suka tafiyar da wannan hukuma ta PTF yanzu kuma an fito yan jarida kun faɗa cewa ba shugaba Buhari ke mulkin nan ba
idan muka faɗa
yan jaridu in kai baka faɗa ba wani ɗan jarida ya faɗa
haka har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda a yau muke tattaunawa akan al'amuran tsaron Najeriya yanzu kuma bari mu koma zauren tattaunawar mu
yanzu kuma an fito yan jarida kun fada cewa ba shugaba Buhari ke mulkin nan ba
idan muka fada
yan jaridu in kai baka fada ba wani dan jarida ya fada suna nan da ai ba kai kade ne dan jarida a
cikin masu sharhi dan jarida ba shi da ikon yanke irin wannan hukuncin ai
to za mu je amma dai da yan jarida ake amfani a yayata batutuwa sun taso saboda haka mu je ba ku ba yan jarida suka fada amma dan sun fada ta hanyar yan jarida cewa ba Buhari ne ke mulki ba mai dakin shugaba Buhari ta fito ta koka ta bara ta
ce
haka ne to ta fito ta bara ta ce ba mai gidanta ne ke mulki ba aka ce abu ta batunta duk wanda zai fito ya fada sai a ce ƙarya yake yi sai muka wayi gari muka ga mai bema shugaban kasa shawara akan al'amuran tsaro baba gana mangunu ya rubuta takardama hafsoshin soja da sufeto general na yan sanda cewa kar ya ƙara jin sun karbi umarni daga wani in ba shi ba kaga in ba shi ba sai ko shugaban kasa abin da ya fito ya fada kenan kaga wannan ta tabbatar da maganganun da ake cewa musamman da yake maganar tsaro ce ta fi kai makuwa ko ina a kasar nan wannan bayani ya fito a fili cewa ba shugaba Buhari ne yake bema hafsoshin sojan nan umarni ba saboda haka har ko yaushe shugaba Buhari abu daya yake da shi Buhari babu yadda za a kaga kayan sata ta ce waɗannan Buhari ne ya sace su amma bayan wannan ka kyale Buhari gaskiya ba magana mulki ba iya shi ba iyakar gaskiyar magana kenan
wato Bashir Baba kusan zan iya cewa kai mai sharhi kan lamuran yau da kullun ne kuma ba dan siyasa ba amma shi Kasimu mai gari dan siyasa ne kuma dan jam'iyyar ADC mai mulki ban san me zai ce ba wata kila zai yana da ra'ayi kan wannan abin da ka faɗa
wato gaskiyar magana a iya sanin mu yan Najeriya sun zabi shugaban kasa Muhammadu Buhari an zo dandalin Eagle Square an rantsar da shi a matsayin shugaban kasa to in kaga wani yazo ya ce mana ba shine shugaban kasa ba zai ba mu wani hujja wanda zai gamsar da mu akan cewa muna da wani shugaban kasa daban wanda muka zaba don haka mu a iya sanin mu shugaban kasa na Najeriya shine Muhammadu Buhari wanda muka zaba kuma aka rantsar da shi wanda kuma muke gani duk wani takarda da zai tura na naɗa wani a gwamnati shi yake turawa kuma da sa hannunsa ake yi don haka ni a iya sani na shugaban kasa ɗaya muke da shi a Najeriya kuma shine jiran Muhammadu Buhari
amma gasu rigari kuna ganin tasirin shi shugaban Muhammadu Buhari yana yin abubuwa da suri muradun dama da yasa kuka yi campaign kuka canza jam'iyyar PDP bayan ta yi shekara 16 tana mulki
ai na gaya ma yanzu yadda ka tambaya kuma na gaya ma akwai abubuwa da in muka ce basu yi ta daidai ba ko ba a samu canji ba bumar adalci ba kuma mu akalla Allah ma mu mai butulci amma shi ma dan adam ne akwai wasu mutane da ya bawa appointment ko mukami waɗanda su ya kamata su yi dama ba wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da shugabancin da sabbai don haka mutanen da ya ba dankawa amana su suke cin amanar mu ba abunda ba amana ba arewa in ka duba harkan mulki ka dubi northwest arewa maso yamma ko duk ministoci da aka bayar ana ministoci guda tara duk manya-manya ministoci ne amma su ne suka mana shine tambaya ba abunda ba amana ba
wato kansu mu akwai wani abu da na so ne tambayawa yawancin mutane suna magana salon da shugaba Buhari ne watakila ya dauko ka san da PDP ita idan mutum ya gugurmaya a jiha ko ya tsaya takara bai nasara ba ko babban dan siyasar jiha shi ake zabowa a bashi minista ko wasu manyan mukamai amma shi a nasa salon na shugaba Buhari shi yake zabo mutanensa da kansa watakila wasu ma ba su fiye zama a jihohin da aka dauko su din ba
ai dama abun nufi shine wanda ya wahala a saka marko shugaban kasa Muhammadu Buhari ko ya san shi da jabiyar CPC ko ai tace jabiyarsa to a cikin ministoci a arewa kadai ya dauki ministoci 11 waɗanda ɗan jabiyar CPC ne waɗanda muka yi tafiya da su tun farkon tafiya har zuwa yanzu don haka tunda ya basu su haƙƙi ne kuma su suka san mutanen da aka yi tafiyar nan da su haƙƙi ne su minista shi yake rubuta memo na ba da appointment na chief executive shi yake bada yake list na board in me yasa ba za su yi wa mutane sauran mutane da suka yi wa tafiyar nan wahala ba to haka in zaka zarga su ka zarge su shi yayi abin da zai iya yi ba zai iya bawa kowa ba ba kowa kuma zai iya samu zarafi ya ganshi ba kuma kai ka sani a aikin ka yanzu haka kana iya mantawa da wasu abubuwa dare a ce mutumin da yake dauke da duk kasar Najeriya a kansa kuma haka waɗanda muke tare da su su din su suke zalunta mutane mu
Bashir baba ka ga musu da abinda Kasim mai gari ya faɗa ko kana da ja
ko kadan ina da ja ba ko shakka shugaba Buhari shike da hurumin ya nada waɗanda zai yi aiki tare da su kuma ya nada amma kuma me yake faruwa waɗanda suke ce masa amanar bai sani bane in ka lura baya-bayan nan an fito ana zargin musamman mutanen arewa masu kiran kansu manyan arewa suna zargin minista Babaraji Tunde Fashola da cewa manya-manyan ma'aikatu da aka hada masa guda uku da farko ma'aikatar ayyuka ma'aikatar gidaje da ma'aikatar wuta wutar lantarki an ce yayi watsi da arewacin Najeriya bai tsina na ma arewa komai ba to shin wai waye ne ya nada Fashola din nan ka ce mun shugaba Buhari dan arewa wane ne yake da hurumin ya tsawatar ma Fashola idan ya baudi shugaba Buhari waye ma yake da hurumin ya sallame shi aiki dungurungun idan bai gamsu da abin da yake ba ko kuma ya gane ne ya ne masa cin amana shugaba Buhari duk bai ba hafsoshin sojan nan da ake magana da yake babban kalubalen da yake fuskantar mu yanzu shine na tsaro tunda mun kai matsawar da a Najeriya yanzu talakan Najeriya ya daina neman Najeriya gwamnatin Najeriya ta masa hanya ya daina neman Najeriya ta ba shi ruwan sha ya daina neman gwamnati ta samar ma ƴaƴansa makarantu da asibitoci duk dan Najeriya daina neman gwamnati ta masa wannan abin da dan Najeriya yake cewa shine gwamnati ta yi wa Allah ta yi wa annabinsa ta yi abin duk da take iyawa ta samu ta ya samu ta yi dan ya samu ya zauna lafiya ba tare da an kashe shi ba ba tare da an yanka shi ba ba tare da an zo an yi ma iyalinsa an tozata shi a gaban iyalinsa ba ba tare da an sace shi an tafi daji da shi ana karɓar kuɗin fansa ba wannan bala'i da me yake kama
asu mai gari a ƙarshe me zaka ce don yanzu kusan abin da ya saura shine cinkarar zaben 2023 a yadda kuke cikin nan kuna hango kuna da nasara kun cimma nasarori me za ku faɗa wa masu zaɓe in kuka zo sake neman takar
ya to akwai abubuwan faɗe da yawa kai ka sani kowa kuma ya shaida tunda aka kafa Najeriya ba a samu gwamnati da ta bada interventions na tallafawa mutane irin wannan gwamnatin ba babu ita kuma
ne
bai kawo gare ni ba tallafin dama cikin mutane miliyan 20 miliyan 200 ba zai yi wa bawa kowa ba don Allah da yake da zai iya bawa kowa cikin kyallawar ido shi ma sai bawa kalidan shi yasa duk Najeriya cikin mutane miliyan 200 da wani abu shugaban kasa ɗaya da ya ga dama sai ya kowa ya zama shugaban kasa a garin su don haka sannan ai APC ba sai an fada ba kuna ganin aka ce ta inda baki ya karkata ta nan yawo ke zuba kuna ganin yadda mutane suke tururuwa daga gwamnati yan majalisu kuna ganin yadda suke tururuwa suke shigowa jami'ar APC wannan shi yake nuna ma tabbas in Allah ya yarda ba kawai ana jiran ranar zabe ne a ce ga wanda ya ci primacy ya zama shugaban kasa
kuma ni dama babban dan PDP tana tarihi da yace PDP jirgin annabi Nuhu ne duk wanda bai shiga ba zai halaka wata kila kasin magana da kike so ka faɗa kan APC kenan
ba zan wannan irin wayannan maganganun ba amma dai ai ka gani aka ce juma'ar da za ta yi kyau tun ranar laraba tunda ka gani gwamnoni sun fara barin jam'iyyunsu suna shigowa yan majalisa suna barin jam'iyyunsu suna shigowa to wannan yana nuna yana kara tabbatar mana da cewa jam'iyyar APC Allah da zamu
wato duk da yake damuna maga APC ko da yake ba damu zan cewa duk wanda zai tallata ta sai ya kawo maganan shugaba Muhammadu Buhari irin manufofinsa irin muradunsa har yanzu ba a sake samun wani mataimaki ko mai tsarin irin shugaba Buhari bane da za a ce to ka ga da shugaba Buhari da irin su wane wane kullum sai ka ji sai a ce yadda aka gamsu da mulkin shugaba Buhari amma ba a kawo wani mutum na daban
kaman wanne kake nufi don shugaban kasa biyu ne
in aka zo tallata jam'iyyar APC saboda kaga ko zaben 2015 an ci zaben nan ne da karfin shugaba Buhari da yawan mutanensa. A 2019 nan ma an ce saboda gamsuwa da aka yi da shugaba Buhari. To sauran mutanen kaga kai ma ga sun mu da zuka ce akwai jan aiki ba sa yin abubuwan da suka dace.
To ai duk wanda yake da uba ba zai tinkawa da uban wani ba. Muna da shugaban kasa Muhammadu Buhari shine uban mu, laifi ne don mun tinkawa da uban mu. Eh? Ai ban ga laifi ba don wani dan jam'iyyar APC ya tinkawa da Buhari. Mutum ne da ne ya tinkawa da uban shi. So ba wani abun wani abun malala bane
kai. Eh, idan shugaba Buhari ya tafi to wai dai ne sabon shugaba Buhari dan kowa yana da ai waɗanda yake so ya bari a bayan su gaje shi a irin ayyukansa.
To ai ba a sallaka kogin ba an kai ba. Ran da muka kai bakin kogin za mu sallaka.
Kasu mai gani mun gode kwarai mun tattauna da dan majalisar wakilai daga jihar Taraba. Kasu mai gani. Sai kuma Malam Bashir Baba wanda zan ce da dan jarida ne amma yanzu mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum inda yafi karfi kenan. Malam Bashir Baba mun gode kwarai.
Kuma na gode.
Hawaki ma zaki gaida jama'a.
Me zan ce?
Kima Hawa mun gode kwarai.
To ni ma ina godiya kuma da fatan idan muka ƙara gayyatan ku za ku zo mu samu mu ƙara yin wata doguwar tattaunawa tare da ku.
To a madadin su gaba daya na ku Nasiru Adamali ka yake cewa wassalamu alaikum wa
Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya.